gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku masu jin mu da wannan maritar Laraba 6 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yammai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kunni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Tsautsayi da kaddara sun riga fata, amma me ke faruwa ne a wasu manyan kasuwannin arewacin Najeriya? Me ya dalilin yawaitar gobara a kasuwannin arewacin Najeriya?
Me abun da nake tunanin ya kawo sanin gobara a kasar nan, wato akwai sakacin ƴan kasuwa wajen duk abubuwan da suka sa ga wasu abun sa kara zube.
Abun da ake ne da a gargajiyance su ne wannan tsarin yake tafiya har yau. Ya kamata a raka shigowa da canji kullun ana sabuntawa.
Ba zai ba da cikakkiyar ma'ana ba a dauki dukkan laifi a dora mana mu ƴan kasuwa.
Da yawa za ka fita da arzikin da ya kamata ya cire zakka ba zai fitar ba.
Babu isassun motocin gobara. Ya kamata kuma a ce gwamnati tana kula da yanayin tsarin kasuwa da yanayin tsarin layuka.
Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi nasiha ya ba da shawarwari tare da jajanta ma ƴan kasuwar da wannan bala'i ya afka ma.
Muna jajantawa dukkan waɗanda wannan ibtila'in ya shafa da kuma al'ummar mu gaba daya da gwamnatin jiha. Allah ya mayar da alkhairi.
Amin.
Allah ya kiyaye gaba.
Amin.
Allah ya mayar da sabon arziki.
Amin.
Muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin dan iya shima akan bala'in gobarar da ya afka wasu kasuwanni a arewacin Najeriya. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook mun yi muku tambayar cewa a ganin ku me ke haddasa gobara a kasuwannin arewacin Najeriya? Ga amsoshinku. Yau da gobe kenan. Ni dai a gani na abin da ke haddasa yawaitar gobara a kasuwannin mu shine baba kere da tsawalawa talakawa da ƴan kasuwa ke yi. Gashi kuma ba sa hidda zakka shine Allah yake jarraba su da wurin. Sako daga Ummu Salma Yusuf Abuja.
A'a ba haka bane. Ba zai yiwu a ce kowa baya fidda zakka ba. Akwai masu yi da waɗanda ba sa yi. Inda matsalar take shine ana hada kai da masu kuɗin kasuwar a rika sayar da hanyoyi, ana saka container a hanyoyi, a rika daura leda, buhunhuna, tsumokarai, katakwaye da dai sauransu. Ko da lokacin wutar ta tashi, ai fire service sun zo da wuri, amma rashin hanyoyi ya bada matsala wajen shiga. Kuma wasu shagunan wayar lantarki wutar take bi ta shiga wani shagon. Allah ya yi mana magani kawai. Sako daga Usman Yunusa Usman.
Abubuwa ne kamar haka: rashin hidda zakka, cin riba, zalunci da kuma yin amfani da kuɗin ruwa. Allah baya zaluntar bawansa sai dai bawa ya zalunci kansa. An yi gobara a Kano. A cikin layin da aka yi gobara akwai wani shagon wani bawan Allah wanda bai kone ba saboda masoyin Allah da manzansa ne na hakika. Yana hidda zakka, baya cewa dala ta tashi, baya zaluntar bayan Allah. ‘Yan kasuwanmu su ji tsoron Allah shine mahita, suna hitar da haƙƙin Allah. Irin wannan mummunar masihar wallahi su ne suka jawo kansu saboda abin da suke aikatawa a kan bayan Allah. Sako daga Rilwan J. Abubakar.
Yau da gobe, babban abin da yake kawo gobara a kasuwanninmu na Najeriya bai wuce yin amfani da kayan electronic marasa inganci da kuma amfani da katakwaye wajen yin kantocin shaguna. Abu na ƙarshe kuma shine rashin ɗaukar matakan kashe gobara kafin faruwarta. Sako daga Yahaya Umar baban yara Bicci.
Kaddara ce, ina ga ba mai iya canza kaddara, kuma ba wanda ya yi ƙarfin komai ya faru da shi. Kana ba da zakka ko baka bayarwa, Allah zai jarrabe ka ta kowace huska. Kuma komai lokaci ne, idan lokacin abu ya yi ba mai hana aukuwar lamarin sai ya auku, idan ya shige kuma ko da ana sakaci ba abin da zai faru sai alheri. Saboda haka jama'a mu daina yawan zargi akan ƴan uwanmu. Fatan alheri ya dace mu. Na gode yau da gobe sako daga Abdul Wahab Halala daga jihar Gombe.
Wani sabon salo ne ƴan Boko Haram suka bullo da shi. Ba wani gobara. Idan gwamnati za ta tashi to kawai ta tashi wallahi. Mutanen nan suna cikin mu, suna rayuwar su, amma mu ba za mu iya ganewa ba. Allah ya ƙara tsare mu. Amin. Sako daga Sheikh Nuruddin.
Rashin adalci da rashin tsoron Allah a wajen ƴan kasuwa. Zaka ga ɗan kasuwa zai sayo kaya akan harashi mai sauki amma dan rashin tsoron Allah sai ya tsawwala kuɗi dan cin kazamar riba. Dan haka shi yasa Allah yake nuna musu hakan babu kyau su gyara halayensu. Sako daga baban gida Wai Bununu.
A gani na abinda ke haddasa gobara a kasuwanni shine rashin kiyaye dokokin Ubangiji da kuma dokokin zamantakewa. Sannan ƴan kasuwa ba sa tausayawa talaka. A kullum burin su abinda za su samu. Dan haka addu'ar Annabin Rahma ta kama su inda yake cewa ya Allah duk wanda aka daura nauyin al'umma ta akan sa ya tsananta musu ya Ubangiji ka tsananta mishi sako daga Mukhtar Muhammad.
Yau da gobe abubuwan da ke jawo gobara a kasuwannin mu suna da yawa. Akwai sakacin gwamnati wajen rashin hanyoyi a kasuwa, kana uwa uba rashin hidda zakka ga ƴan kasuwa, ga rashin tausayin talaka wajen tsawwala ma kaya kuɗi. Sako daga Sani Kaya Wanzamai.
A gani na rashin tsara ginin shaguna ne a tan farko akan tsarin, da rashin barin hanyar mota da ta mutane, da kuma rashin barin wata hanya da ake kira wato emergency exit. Sako daga Safwan Adam. To dan yamma yawan gobaran nan ya dore masa kai kuma yayi tunani akai. Ga Isa Lawal Ikra da labarin dan iya.
Yau hannaye sama na iske dan iya yana ta roƙon Allah. Nace dan uwa yau kuma me kake roƙo gurin jalla? Yace wallahi na ikara dole ne mu koma ga Allah don neman falala saboda arewacin kasar nan yana cikin wahala. Don kuwa kusan duk abun da ka tsaya tsafka kalla zaka ga akwai alamar an gaure kindirmo da tsala. Yanzu dai dubi yadda ake ta gobara a kasuwannin arewacin Nigeria da ake ta tafka asara kala kala. Kuma kowace gobara sai ka an ce an yi asara ta dukiya zalla. Sannan idan ana tambayar sanadin tashin wutar sai ka ji an ce daga Allah ne ta'ala. Shine nake ganin gaskiyar magana fa mu ƴan arewa muna cikin matsala. Nace lallai kam dan iya nima na girgiza da jin ana ta gobara. Da farko dai kaga a watan Afrilun wannan shekara da Sakkwato aka fara, an ce tun 10 dare har zuwa 1 da rabi gobarar tana ta kai bara. Kwatsam sai gashi ita ma kasuwar Sabon Gari Kano wutar ta dauka kamar an dauki fetur ne aka kwara. Don tun cikin dare aka ce wutar na ta ce har sai da rana ta sarara. Kuma masu kididdiga sun ce an tafka babbar asara. Don dama kasuwar ta yi suna kan ciniki na miliyoyin naira. An ce ma fiye da shaguna 3,000 suka kone kurmus, kayan cikin su kuma sai dai shara. Ana cikin wannan ma sai ga wani labarin a jihar Kabba ana ta an kara. Ita ma gobarar ta jihar Kabba an ce cikin dare ta kama ta yi ta ci. Shi yasa yanzu ka ƴan kasuwar taimakon gwamnati kawai suke ta jira. Dan ya ce na ikara ka san fa duk wani iftila'i da ka gani daga Allah ne. Saboda haka ita ma wannan gobara da ta bi kayan bayin Allah ta kone, wata aya ce Allah ya saukar musu domin su gane. Kuma maimakon ƴan kasuwan su fara zargin su wane kowa ne, kamata yayi kada sadaka ta sauran mutane, su yi ta addu'a kawai don kuwa Allah majikan bawa ne. Kuma wajibi su duba harkar kasuwancin don tabbatar da komai suke yana kan bisa tsarin Allah ne. Idan dukiya ta kai zakka to kada su kuskura su danne. Kuma komai tsaurin tsananin kasuwa su guji bizne-bizne, domin arziki dai Allah ne ke yi kuma zai baka ko kana ina ne. Nace to dan iya Allah ya ba ƴan kasuwar musa'a, ya kuma sa su gane duk wani tsanani maganin shi addu'a. Sai dai fa duk da haka wajibi su rinka kasuwanci bisa tsarin shari'a. Idan wani ya zo musu da tafarkin da ya saba wa Allah su ce a'a. Don idan mutum yana son cimma nasara to ya zama wajibi ya yi wa Allah da manzansa da'a. Wajen harkar kasuwanci kuma a yi wa abokan ciniki fara'a. Komai na harkar kasuwancin su kuma su tabbatar da sun saka kana'a. Kada ko da wasa ƴan kasuwan su sake su yi gangancin yi wa Ubangiji bara'a. Ta haka ne kawai Allah ke sanya albarka a kowace sana'a. Da sannan ma irin wannan albarka sai ta gangaro ta mamaye ranka ta kafata nan zuri'a.
na ikara na ikara ikon Allah ina jira ki karasa
oh ikon Allah gaskiya ba dai basira ba alhamdulillah
Allah ya kare mishi ilimin shi da hikimar shi da basirar shi
amin
to a zauren matasa ma batun kenan akan yawaitar gobara a kasuwannin arewacin Najeriya Hassan Maina kai ne hada muhawara a jihar Yobe ku biyo mu ku ji
kuma tare da ni akwai Alhaji Isa sakatare wanda shine shugaban kungiyar yan kasuwa na babbar kasuwar Fatuskunko akwai Alhaji Rabi Muhammad dan Nangere wanda dan kasuwa ne mai zaman kansa a nan cikin garin Fatuskum sai kuma Alhaji Inusa wanda aka fi sani da Alhaji Kanti Alhaji Ubana Alhaji Baro wanda mai sharhi ne akan al'amuran tattalin arziki idan zan fara da kai Alhaji Inusa Kanti ana samun tashin gobara a kasuwannin kasar nan kaga dai ko ƴan kwanakin nan an samu tashin gobara a kasuwar a kasuwanni a Kano da birnin Kebbi da Biyu da dai sauran wurare hakan nan a irin nazarin da kuke yi me kake jin yake janyo tashin gobara a kasuwannin kasar nan ne
assalamu alaikum jama'a kuma yawanci akasire abin da yake kawo gobara bayan cinkoson rumfuna da ake sawa a kasuwanni akwai wata matsala ɗaya wanda akasari ba a la'akari da ita domin ba a samu irin hujjar da za a kare abin da ya faru musamman hatsarin da yake taso sakamakon wutar lantarki ba a samu sai da a lokacin da zai faru amma yawanci su hukumomin da abin da ya shafa ba su da wani tsayayyen maintenance group wanda za a riƙa kula da abubuwa na wutar lantarki ana sa mai inganci sai akan bar abu ma yawanci a hannun jama'a su riƙa yi da kansu wannan yakan sa dukkan wuraren a riƙa sa kayayyaki marasa inganci wanda ga zarar an samu matsalar wuta zaga ya watsa shi cikin kayan jama'a to wannan abu sai ga ya tada gobara ya cinye shi kansa abin da ya tada wutar da kuma kayayyakin jama'a wanda ba za a samu wata saida da za a nuna cewa wannan dalili shi ya kawo ba amma da hukumomin da ya shafa za su riƙa ɗaukar mataki a kan lantarki dinna dan ni musamman da yake yawanci zamana a Kano za ka samu irin wannan an ce a kasuwar sabon garin nan ma sanadi lantarki ne an taba yin irin haka a cikin kasuwar a kantin kwari kuma a wajen farm center dinnan ma da aka ana zargin lantarki to amma lantarki na ciki yake da kaya wanda ake cewa substandard da za a riƙa samu ana tsaftacewa da hukumar da za ta gyara abin ta gyara da kanta lokacin da ya dace ya fi a bar shi a hannun jama'a
Alhaji Rabi Muhammad dan Nangere
Bismillahirrahmanirrahim ne abun da nake tunanin yake kawo sanin gobara a kasar nan wato akwai sakacin yan kasuwa wajen duk abubuwan da suka sa ga sabar sa karazube ba a kula da shi sai wani bala'i ya taso yanzu alal misali duk abun da kaga yazo kowa idan ba irin wannan da ya zama to ya shafi kowa da kowa ba sai kaga cewa kowa yana harkar gaban sa wannan cewa ba ruwa na wannan cewa ba ruwa na duk abin da yake ko da wutar lantarki ne aka ce tana haddasa gobara to haɗu a ga menene irin wannan haɗawa yake wutar lantarki take haddasa gobara wannan kasuwar a kasuwanni na biyu zakka ba sa sabotarwa ɗan kasuwar ku da yawa za ka ga mutane da arzikin da ya kamata ya cire zakka ba zai fitar ba bala'i ko idan ya zo shi duk wanda yake cewa dubin shi zuwa sai ya shafe shi saboda haka ina kira ga ƴan kasuwarmu su dinga kokari suna adalci a kasuwancin da suke yi suna kuma tausayawa na ƙasa da su suna kuma fidda haƙƙin Allah
to da yake yanzu muna tare da shugaban kungiyar ƴan kasuwa na Fatuskum Alhaji Isa sakatare Alhaji Isa ka ji korafin da Alhaji Rabiu Muhammad dan Nangere yayi a matsayin ku ne ƴan kasuwa haka ne
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato ni ina ganin kamar ba zai bada cikakkiyar ma'ana ba a dauki dukkan laifi a dora mana mu ƴan kasuwa musu haƙiƙa akwai rawa da muke takawa wajen faruwar wannan al'amari to amma kuma akwai hanyoyi da ya kamata a sake dubawa wanda yana taimakawa shi ma wajen faruwar wannan al'amari misali ita kowace irin kasuwa akwai hukumar kasuwa wanda gwamnati ita take da haƙi akan wannan wanda galibi idan aka zo aka gina kasuwa aka tsara ta aka zo mu ƴan kasuwa aka bamu ya kamata kuma a ce gwamnati tana kula da yanayin tsarin kasuwa da yanayin tsarin layuka wato duk mutumin da ya kauce ya bar iyayen da aka bashi ya kamata gwamnati ta tabbatar cewa ta mai da shi inda ya kamata ya zauna domin kasuwa din ya zama yana da cikakken wato filin da koda wata kadara ta faru
wato za a dauko wato motar gobara aje a kashe. Sannan na biyu idan ka duba yawan kasuwannin mu na za ka ga babu isassun motocin gobara. Idan ma akwai motocin gobaran za ka gani ba masu cikakken lafiya ba. Wanda yanzu daga cikin manyan wayannan kasuwanni da wannan matsala ya faru da su. Misali idan kasuwan Kano da sauransu ya kamata ire-iren wannan kasuwannin a tabbatar akwai helicopter na kashe gobara don dimbin dukiyar da ke kasuwan ya cancanci irin wannan kariyar. To amma kaga babu. Mun sani hakika haka ne wasu yan kasuwan mu ba sa fidda zakka. Mun san wannan gaskiya ne. Kuma mun sani wasu yan kasuwan mu suna iya cin riba wanda duk zai iya kawo masifa. Mun sani kuma wasu yan kasuwan mu suna tsawala wanda zai iya kawo duka zai iya kawo masifa. To amma idan da an kawo wani kariya wanda in masifar ta taso za a iya bada wata gudunmawa wanda girman masifan ba zai kai irin wanda take kawo yanzu ba. Ni na ga da zai fi fa'ida. To saboda haka muna kira ga hukuma ya kamata a ita take da haƙƙin kiyaye lafiya da dukiyoyin al'ummanta ya kamata a duba wannan al'amari da irin basira a san irin gyaran da za a yi domin irin wannan in ya faru kar wato ainihin barnar ta kai irin yadda ta kai yanzu.
Alhaji Inusa Alhaji Bana Alhaji Baro in na dawo gare ka. Kamar yadda shi shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Kudu ya bayani yanzu nan cewar wasu lokacin 'yan kasuwa na da taurin kai musamman wurin kin barin hanyar da koda irin wannan bala'i ta afku motocin kashe gobara za su shiga su kai dauke cikin gaugawa musamman ka duba wasu daga cikin manya-manyan kasuwannin kasar nan tabbas akwai irin waɗannan matsalolin. Kana ganin wannan illa daga 'yan kasuwan ne da suke cin ƙarin fili ko kuma daga wurin gwamnati ne wacce take yin bris da irin wannan al'amari?
Ni a ra'ayina ban dora wa 'yan kasuwa gaba ɗayansu laifi akan wannan ba saboda hukuma ita take da hurumi na tsara layuka da wuraren da za a yi kasuwanci da wuraren wucewa. Idan ka duba duniya da ta shiga yau kullum ana mai da abubuwa suna tafiya daidai da zamani. Amma mu yanzu a wuraren mu sai ka samu kasuwa ta kai shekara 30 40 50 akwai kasuwanni masu shekaru 200 amma irin abubuwan da ake na da a gargajiyance su ne wannan tsarin yake tafiya har yau. Ya kamata a rika shigowa da canji kullum ana sabuntawa ana tafiya da daidai zamani da yadda zamani yake tafiya. To idan za a gudanar da irin wannan canje-canjen to in Allah da canjin zai kawo ko da akwai matsala akwai matakin gaggawa amma za a tafi cibirka ta irin na da to akwai matsala kuma dole hukuma ta sa ido.
Alhaji Rabiu kai dan kasuwa ne kana ga wannan laifin wane ne?
Wannan akwai laifin hukuma a ciki
da kuma
laifin su ɗan kasuwa da suke cikin kasuwa suke gwada harkokin kasuwancin su domin duk da aka ce kanku ya haɗu za ku je duk abin da kuke so hukuma dole ta tsaya kansa kuka jajirce abin da muke bukata kuma na hukuma ita dole hukuma ta kula da wannan abin da kuka zo da shi. To wancin yayi can wancin yayi can saboda haka wannan tsarin shine ba zai kai mu da cigaba. Ya kamata ɗan kasuwa mu dinga haɗa kai muna guduwa tare muna tsayata duk abin da zai samu wani fa kin kan kayance ba idan kan mu to kai ma ka sha kwana karuwa ko ba ka ban gimin dan uwanka kama da ka sha kwana karuwa
ka taimaka wanda ya kashe sannan ka sha kwana karuwa.
To wannan ne shine abin da nake kira ga ƴan uwan mu ƴan kasuwa ya kamata duk abin da za mu yi a dinga janye irawuwa na a ciki kuma idan mutum aka ga shi ba adalci a cikin al'amuran sa kuma da dinga kira sa man nasiha ana mar abin da addini suke yake ga masa.
Yawa Alhaji Isa sakatare kai ma da batutuwa da yawa da kai amma kafin mu zo kan wasu daga cikin manyan mai ma abin da nake son ka mana karin bayani a kai shine a matsayinka na shugaban kungiyar ƴan kasuwa na Fatiskum wannan gari da shine babban birnin kasuwancin jihar Yobe. A ganinka wani irin illa ne ta fannin tattalin arziki yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin Najeriya ke yi wa tattalin arzikin wannan yanki namu?
Alhamdulillahi gobara a kasuwannin mu na arewacin Najeriya yana wato kawo wato koma baya sosai ta bangaren tattalin arzikin arewacin Najeriya. Duk lokacin da aka ce misali mutum yana da wato akwai kaya na miliyan kaza ko biliyan kaza aka ce sun kone to kaga duk wanda yake da wannan jarin fa ya koma baya zai kuma fara ne daga farko. Kuma ko da a ce misali yau gwamnati ce za ta taimaka da tallafi ma yan kasuwa idan misali wannan din bai faru ba kaga wannan madadin kuɗin za a kuma yi wani aiki na raya al'umma da shi. To saboda haka idan har ba za mu wato kawo hanyoyi da zai kiyaye ire-iren wayannan abubuwa ba to ina mai tabbatar maka kullum mun rika tsayawa a wuri guda kenan sai mun taso sai mu sake sauka sai mun taso sai mu sake koma baya. Saboda haka gobara a wato kasuwannin arewacin Najeriya musamman ma a yanzu da kafin gobaran wato mu 'yan kasuwa arewacin Najeriya mun riga mun jijiki na fita hankali wanda a yanzun nan ne muke tunanin ko za mu farfado
kuma har yanzu Ubangiji Allah ya sake jarraba mu da wannan al'amari. To mu da mu sauna abu daga Allah ne, duk da ma mu ɗan adam galibi mamuna al'amari in yazo yau yau mu muke jawo shi. To amma dai babu wata nasara a game da gobara a yawancin kasuwannin mu na arewacin Najeriya, illa mamunan koma baya, illa mu mai da waɗanda suke da abun yi ba su da abun yi, illa ƙara wato masu zaman kashe wando a arewacin Najeriya, wanda da wannan din ake amfani ake jan hankalin matasanmu a sanya su wani irin hali wanda ba shi ne ba. Ana amfani da irin wannan aikin wato zaman kashe wando da kuma wato zaman da babu abin da za ka yi. Wannan shi ne nake ganin a takaice yake wato zai jawo mana arewacin Najeriya. Dole ne hukuma ta ɗau mataki sosai a kasuwanninmu, saboda duk inda kasuwa yake to a nan fa dukiyar jama'a yake, a nan rayuwar jama'a yake, a nan hankalin jama'a yake. Duk lokacin da aka ce kasuwa ya ƙone, to a koma wace gari ne wallahi ta samu mammunar illa. Sai dai Ubangiji Allah ya mayar mana ta inda ba mu yi tsammani ba, kuma mun yarda daga Allah yake. Mu yan kasuwa duk wani abu da ya faru mun san daga Allah ne, saboda haka kuma muna roƙon Allah ya mayar mana ta inda ba mu yi tsammani ba. Kuma irin kurakuren da muke yi mu, dole ne mu yi kokari mu gyara, domin amfanin mumini lokacin da aka jarabe shi ya yi tunanin menene laifukan da yake tsakanin Ubangijinsa don ya gyara, saboda ba a jaraba mutum sai mutumin da yake da rubawa wajen Allah.
Yan kasuwa ina da magana da ku, me yasa nace hakan dan muna gani baƙin ciki a junan ku bai da amfani. Yau idan makocin ka yayo oda kaya yayi sauki ya karya farashi, yana son ya taimaka wa talaka ya ji daɗi, kai da baka san adalci ka kullace shi, sai ka tura yan fashi su je su ɗauki ransa. Kai za ka yi kuɗi bayan rabi ya sani, za ka tadda shi don kai ma ai bawa ne, sai ka tura yan fashi su je su ɗauki ransa. Kai za ka yi kuɗi.
Jamila, kamar yadda muka ce, mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya jajanta tare da bayar da shawarwari masu mahimmanci ga waɗanda wannan abu ya ritsa da su. Amma kafin mu kai ga jawabin mai martaba sarkin Kano, bari mu karanto kaɗan daga cikin waɗanda muke tare da su yanzu haka ta Facebook. Kamar Kabir bin Ahmad ya ce, akwai rashin hitar da haƙƙin Allah yadda ya kamata, wato zakka, wanda duk dukiyar da ba a hitar da zakka yadda musulunci ya karantar ba, to ko shakka babu wuta ce za ta hitar da wannan zakkar. Don Allah, ‘yan kasuwa nawa ne ke hitar da haƙƙin Allah yadda Allah ya ce?
Sai shi kuma Isa Suleiman ya ce, abu uku kacal ke haddasa gobara a kasuwanninmu. Na farko, rashin bada haƙƙin Allah, wato zakka. Na biyu, zalunci cikin kasuwanci, wato aringizan farashi. Na ƙarshe kuma shi ne Allah kan saukar da annoba don ta zama wa’azi ga masu hankali. Allah ya sa ‘yan kasuwanninmu su gane, ya kuma mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa.
Amin. Shi kuma Muhammad Aminu Kabir ya ce, sakacin jama’a wajen gina runhuna a kan hanya, toshe magudanan ruwa ko wajen samar da ruwan, yawan yin wayarin na electricity, wato har haɗa wayoyi ko na wutar lantarki, yadda aka ga dama ba bisa ƙa’ida ba, sannan rashin kula da yanayin kasuwa, in ji Muhammad Aminu Kabir.
To sai kuma ga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina ya ce, to wannan kawai masifa ce wacce muke janyo wa kanmu ita, tunda ‘yan kasuwan suna tsawwala wa kayansu ba tare da tausaya wa talakawa ba, sannan kuma zakka shi ba sa fidda zakka kamar yadda musulunci ya koyar, ba sadaka wacce aka ce ita kadai ma maganin masifa ce. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu bi dokokin Allah da manzansa don ya shiga tsakaninmu da wannan bala'in na yawan gobara da ta hana mu sakat.
To Ahmed Zubair ya ce, to a guntun ra'ayina, abinda ke haddasa gobara a kasuwannin arewacin Najeriya shine galibi yawan cin riba da rantsuwa a kan ƙarya, tare kuma da ɓoye kaya har sai sun yi tsada.
Ƙwarai da gaske.
Da fatan Allah ya kiyaye.
Amin.
Kuma menene, duk Allah ya kiyaye, Allah ya taƙaita, kuma Allah ya tsayar nan.
Amin ya rabbi. To yanzu kuma za mu je inda mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, kamar yadda kika faɗa, ya jajanta tare da bayar da shawarwari masu mahimmanci.
Muna cike da juyayi game da wannan gobara da ta faru a wannan babbar kasuwa ta Muhammad Abubakar Rimi ta Sabon Gari. Ba daɗe ba aka yi irin wannan gobara a kasuwar Kurmi da kasuwar Kwanar Singa. Kasancewar Kano cibiyar ciniki a Najeriya har ma da makwabtan ƙasashe na Afirka, irin wannan gobara ibtila'i ce ga ciniki da kasuwanci da tattalin arzikin baki daya. Muna jajantawa dukkan waɗanda wannan ibtila'in ya shafa da kuma al'ummar mu gaba daya da gwamnatin jiha. Allah ya mayar da alkhairi.
Amin.
Allah ya kiyaye gaba.
Amin.
Allah ya mayar da sabon arziki.
Amin.
Bayan haka wajibi ne akan mu mu jawo hankalin jama'a baki daya cewa duk lokacin da irin wannan kaddara ta zo mana, to fa bayan addu'a dole ne mu duba kanmu, wato wajibi mu duba tsakanin mu da Ubangiji subhanahu wata'ala don gujewa fushin sa. Haka kuma lalle mu dubi tsakanin mu da sauran bayin Allah domin gujewa yin zalunci wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Allah ya dube mu da rahmar sa.
Amin.
Mu ringa yi wa juna nasiha a dukkan lamuran mu, sannan daga ƙarshe lalle ne akan mu mu mayar da hankali akan yawan sadaka da kula da marayu da mata da yara da raunana da kuma fitar da zakka a cikin dukiya. Muna kira ga gwamnatoci da kamfanoni da dukkan jama'a da haɗa kai don tallafawa waɗanda bala'in nan ya shafa. Haka kuma lokaci yayi da za mu sake nazarin fasalin cikin kasuwanninmu da yadda muke ciniki da ajiyar kaya a cikinsu. Yadda zamani ke canzawa, ya kamata mu yi tafiyar da ta dace muddin ba mu saba wa shari'a ko kyawawan al'adunmu ba. Yin hakan zai kawo mana cigaba mai albarka. A yi ƙoƙari a dinga ajiye kuɗi a bankuna ba a shaguna ba, kuma a rungumi tsarin inshora wanda aka gina shi a kan shari'a, wato tsarin da ake kira ta kafur, saboda mayar da dukiya idan irin wannan haɗarin ya afu. Muna kira ga hukumar jiha da ta tarayya da lallai a sanarci bincike a kan menene yake kawo irin wannan gobarar a kasuwoyinmu da makarantunmu. Haka kuma muna fata za a duba fasalin kasuwoyinmu gaba ɗaya a buɗe hanyoyin da aka toshe saboda gaggawar agaji, kuma jama'a ɗau haƙuri su ba da haɗin kai a kan gyararrakin da suka zama dole saboda kare rayuka da dukiyar jama'a. Daga ƙarshe muna kira ga jama'a su gaggauta komawa harkokin ciniki da bunƙasa tattalin arziki. Mu yi ƙoƙari wajen bunƙasa harkar noma da masana'antu da kasuwanci. Abin da ya faru ya riga ya faru, Allah ya kiyaye gaba. Amma kada a zauna gida saboda hasara. Kowa ya miƙe tsaye ya yi azama tare da addu'a wajen neman sabon arziki. Yana cikin ikon Allah ya iya maiwa kowa yadda abin da ya rasa. Allah ya bamu arziki mai albarka. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Allah ya kiyaye mutuncinmu da dukiyar da lafiyar mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mu ma mun ce amin.
Amin.
Addu'o'in da sarkin Kano yayi.
Amin.
Da fatan Allah ya kiyaye gaba ya tsayar na. Kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu nemo Dr. Sharif saboda ya yi ilimi akan wannan tattalin arziki a shari'ance, harkokin banki haka ko?
Yes.
Ajiyar kuɗi. Gashi sarki ya yi magana inshora
a shari'ance. Yawwa. Za mu nemi ƙarin bayani.
Yawwa. Allah ya yarda za mu tattauna a kai. Saboda idan lokaci yanzu wannan wata dama ce ta samu ta ƙarfafa wannan banki kamar yadda shari'a ta
sosai
ta tsara.
Kin ga kamar yadda aka ce da akwai kuɗi, maƙudan kuɗi da suka ƙone.
Sosai, miliyoyi. Dubban miliyoyi.
Kin san yawan kuɗin da aka ce an yi asara a kai, an ce trillion fa.
Kamar dala Amurka miliyan 50,000 ko?
15.
Miliyan 15,000.
Kashi ɗaya daga cikin uku idan aka raba kuɗin Najeriya.
Allah ya kiyaye gaba, Allah ya tsayar nan ma saurare iyakacin shirin kenan. Sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Aiden Otku da kuma Tafarra Girma Tafarra wanda ke haɗa mu da ku a Facebook. Halima Jumar ke sallama da ku, ku huta lafiya.
Bari na ba.